Baba Duda, Sarkin labari.
Wani lafiyayyen mutumi ya dage sai ya auri mai lalurar HIV bayan da gwaji ya tabbatar da cewa tana dauke da cutar shi kuma ba shi da cutar
sai suka tafi wani private asibiti suka ƙara zuwa aka tabbatar mai cewa tana da ita sai dawo gurin mu lalle lalle sai mu rubuta mai results akan cewa ita ba ta da matsala shi ma ba shi da matsala ko kuma mu nuna shi ne mai matsalar ita ba ta da matsala
lalle fa wannan mutumi yana da dalili za kuma mu ji dalilin nasa sananin bashi ya sa wata mata ta fara haihuwa a bayan babur karshe ta yo hijira ita da sabon jaririn da ta haifa zuwa Kano
kun haihu ina can sun ji za su tafi da ni ina can gidan da da farko ma da na ce musu bani lahiya ba su yarda ba sai da suka ga alama ta haihu
ko garin yaya akai hakan ta kasance zancen da samari suke yi da ƴan mata a yanzu haramun ne sai dai kuma fatawar ta ce mutum zai iya labewa yaga abin da zai ja hankalinsa a jikin wanda yake son aura
to idan ka zo wannan zancen za a yi magana za ta tayar da sha'awar ta ne ko kuma ta tayar maka da sha'awa saboda bata halatta ku yi wannan maganar ko ta zo ta ma kwalliya tana ma marirda ko wani abu alhali ba halal ɗinka ba ne
akwai sharda da ƙa'idoji kuma cikakkun waɗannan rahotanni da wasunsu har ma da fannin nan namu na za su zo a cikin shirin na wannan rana sai ku dakace mu mai sauraro barkanmu da litinin Ibrahim Abdullahi soran dinki ne yake fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda wanda a yau din ma za mu kamo sauyin sa da karatun labarai ta bakin Munira Sulagarku
dan kadan karaye kuma babban sakataren hukumar inganta tarihi da al'adun jihar Kano Ibrahim Mu'azu ya buƙaci iyaye da su kasance masu kula da tarbiyyar ƴaƴansu domin inganta rayuwarsu Ibrahim Mu'azu yayi wannan kiran ne yayin bikin saukar karatun Alkur'ani mai girma na makarantar Abu Uraira Islamiyya dake lokacin makera unguwar Kofar Na'isa babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Jafar Mahmud Adam dake unguwar Sabuwar Gandu Malam Abdullahi Isaac Abdullahi garan Gamawa yayi kira ga al'umma da su tashi tsaye wurin ne ilimin addinin musulunci domin samun ingantacciyar rayuwa da kuma tsira a gobe kiyama Malam Abdullahi Isaac Abdullah yayi wannan kiran ne yayin saukar karatun Alkur'ani mai girma da makarantar Sheikh Jafar Mahmud Adam ta gudanar a unguwar Sabuwar Gandu a ƙarshen makon da ya gabata
to sallamu nira kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau jakada Salisu dan Asabe zai karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin ku da kuka turo kan jigon rahotannin mu na shirin da ya gabata wanda ya kalli batun yunkurin da hukumar kiyaye abkuwar hadira ta kasar Road Safety a Kano za ta fara na kame dukkanin wani ango da ya hada guje-gujen ababen hawa a lokacin bikin daukar amaryarsa su kuma masu guje-gujen tace duk wanda ta kama taron naira 50,000 ce babu rage
Sabon farko ya fito daga wasilatu Usman Abdullahi inda take cewa tabbas hukumar kare hadura ta yi daidai da ta dau wannan dokar sai an dangala abin hawa lokacin kai amarya an gwaye sai a kula kar ayi angwanci a fel gaskiya ni dai ban goyi bayan wannan doka ba domin kuwa ai murna ce ta rana ɗaya kawai sako daga Nafi'u Gayawa shi kuma Sani Bello Faki jihar Kaduna cewa yake gaskiya bana goyen bayan a ringa wauta wajen kai amarya saboda gudun kar murna ta koma ciki Allah ya kiyaye sai ku kula sako daga Khadija Al-Qasim to an gwaye sai a kiyaye kada akai amarya ba ango sako daga Minisco Adam Salihi masu wasa da abin hawa a wajen biki sai a kiyaye da shi zamu karkare da ya fito daga bakin Hakim City Boy masu sakonnin fatan alkai da ma wanda lokaci bai ba mu damar karantawa ba mun gani muna godiya
madalla Jigon rahotannin mu a yau zai yi duba ne kan wani batu mai mutukar rikitarwa da daure kai baki daya har ma da ban mamaki domin dai wani lafiyayyen mutumi ne ya dage sai ya auri mai lalurar HIV bayan da gwaji ya tabbatar da cewa tana dauke da cutar shi kuma an gwada shi baya dauke da ita ko alama Al'amarin dai ya faru ne a nan Kano, cikin wata unguwa wanda sunanta yake kama da an umarci dokuna su tsaya, a wata karamar hukuma wadda sunanta yake kama da na masu jajayen kunnuwa, inda tun a karan farko mutumin da mai ɗakin sa suke zaman silami lafiya su da ƴan yaran su, bayan kuma wani sabani ya gifta a tsakanin su sai yayin sanadiyar rabuwar su, lamarin da ijefa mai gidan cikin zawarci ya kuma kyalle ido ya hango wata bazawara, bayan kuma ya taya ciniki ya fada, sai aka ce to ai gwajin jini kafin a daura aure. Hakan kuwa aka yi, suka tashi tinkis-tinkis da kansu zuwa wani asibitin gwamnati, aka dauki jinin kowannen su aka yi gwaji, gwajin kuma ya nuna cewa ita kam tana da abar, wato HIV, shi kuma nasa gwajin ya nuna cewa lafiyayye ne simul. Lamarin da isan ya ake ganin ya cancanci ai masa barka da arziki, inda su jami'an lafiyar da kansu suka fara yi masa murna. To amma fa sai gashi ga mamakin jami'an lafiyan fara yi masa murnar ke da wuya, sai tsalle ya dire ya tutsu yace ai shi fa ina har yanzu suna hade, ba zai bar ta ba sai ya aure ta, tunda dai ta riga ta gama kama zuciyar sa, kuma ai ko tsohon mijinta ma sai da suka dauki watanni tare da shi ba abin da isa ne shi.
Yau wajen watan tabiyar da fitowa daga gare gidan mijin nisa wanda ɗin bai taɓa nuna ta ba ma a ciwo suna da sai an raba aure.
Jakara Tijjani Adamu dai ya zanta da jami'in wannan asibiti wanda su ne suka yi wa masoyan gwajin, kuma bayan sun yi ma sai da suka sake yi, amma ga mamakin su sai ya ce sai an daura auren, bayan kuma an gana shi sai ya zagaye ya je aka daura auren. Su kuma suka yi jihadi suka bibi ƴan uwansa, inda suka sanar da su halin da ake ciki, dan haka a yanzu aka jingine batun tariya ta koma inconclusive wadda da aka so a yi ta kafin azumi.
Sai muka kira su muka yi musu nasiha muka ce to auren nan ka a daura shi fa, ayi hakuri saboda gashi an gano matsala kamar abun bai gamsar da shi ba, sai suka tafi wani private asibiti suka ƙara zuwa aka tabbatar mai cewa tana da ita, sai dawo gurin mu lalle lalle sai mu rubuta mai results akan cewa ita ba ta da matsala shi ma ba shi da matsala, ko kuma mu nuna shi ne mai matsalar ita ba ta da matsala. Muka yi musu kace-kace a lokacin, muka nuna cewa za mu kwashe su aje a rufe su, daga nan sai suka tsorace suka fada mana gidan iyayen yaron, daga nan muka dunguma muka je muka yi musu jawabi, daga nan suka yi ta godiya suka yi ta murna.
To wannan dai shi ne jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0801-1449-95 muna daku. Kuma daga jigon rahotannin namu sai rahoton Alshek Alramma Babangida Abba Giyade, malami a sashen ilimin addinin musulunci a kwalejin Aminu Sale da ke Azare can a jihar Bauchi, kuma limamin masallacin Juma'a na unguwar Riga da ke garin Zawaciki a karamar hukumar Kumbotso, inda yake cewa zancen da samari da ƴan mata suke yi a halin yanzu haramun ne, sai dai kuma fatawar ta ce mutum zai iya labewa ya ga abin da zai ja hankalinsa a jikin wanda yake son aura, ko da dai ya ce akwai sharuɗa da ƙa'idoji, amma
saboda azance din abin da yake kokari ya jawo soyayya ne, alhali ita kuma soyayya ba ita ake nema a lokacin neman aure, yarda ake nema. Iyayenta yanzu za su tambaye ta yadda ko ba ta yadda ba, saboda su ba ta isa ta musu ƙarya ba, amma shi wannan in shi ne za ta iya masa ƙarya ko ta yi ta masa kwane-kwane. To idan ka zo wannan zancen za a yi magana za ta tayar da sha'awarta ne ko kuma ta tayar maka da sha'awa, wannan kuma haramun ne, saboda ba ta halatta ku yi wannan maganar ko ta zo ta ma kwalliya tana ma marirda ko wani abu, alhali ba halal ɗin ka ba ne, an halatta ma ka ganta ne kawai don ko za a daidaita, amma ba a halatta ma har ka zo ku tattauna ba.
Wataƙila ya za a daidaita ba a tattauna ba, kawai daga gani na ido?
Ai lokacin daman ba zai ganta shi da ita ba sai da waliyinta ai. Ko babanta ko kawunta ko kuma wanda yake yayanta balagegge babba mai hankali.
To yanzu kamar idan mai sa niqabi ce ba,
za ta bude niqabinta.
To hannun ya za a yi ga?
A hannu ai a bude yake. Akwai safa za ta cire safar.
An yadda ita ma ta ganshi din ta jiye mata?
An yadda ba hana ba.
To amma idan ya ganta ya jibata masa ba, ko kuma ita da ta ganshi ta jibata masa ba?
Shikenan. Shi yasa ma anan wayan suke kawo hadisin Jabir, suke cewa idan mutum ya ji a ransa yana so ya auri wata mata, to ba laifi ya je ya ganta ba tare da ta ganshi bai ga abinda zai jawo hankalinsa ya aure ta
ba laifi sai suka ce ah
yaya sai saboda Jabir dan Abdullahi ya ce wata rana nayi haka na kuya naje naga wata mata a gonar su ta dibino naga abinda ya birge ni a tare da ita da aika neman auren ta kuma aka bayar kuma kai aure Allah sanya albarka
ya halitta kenan yanzu mutun in ya ga wata yana tunanin zai aure ta ilabi a wani gurin
ya ganta ba ilabi ya ganta amma sai ya shige amma ba wai ka san shi ta shari'a ba buda abu take ba kar ya zama kuma ya zama wata hanya ce ta daban ya laba amma ba mata wani ba tare ta sani ba dan wannan dan duruwa da suka zo musu sani kuma ga manufarsa kuma ga dalilinsa da yasa yayi haka
to dama dai ai shi ilimi aka ce koki ne kuma da fatan masu neman auren za a kiyaye tunda dai labewa aleka din ba wai yana nufin a ringa fakewa da guzuma ana harbin karsana bane ita kuwa hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA ta kama wasu masu safarar hodar iblis ne waɗanda suka yi hodar da nufin yin safarar ta zuwa ƙasar Saudiya bayan kuma sun ji matsi sai suka kasayar da ita tun anan Kano kafin ma a je Saudiya su kuma jami'an na NDLEA suka lalibe turosan suka ɗebe hodar kuma jakada Abba Isa Muhammad ya zanta da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi suna safarar hodar iblis din har ma da wasu matasa da hukumar ta kama su da bindiga lokacin da aka yi holin su a shalkwatar hukumar da ke nan Kano
an kama mu da kokin daga nan Kano muka dauka za mu yi Sudan in doko daga Maiduguri da wannan shekara na 21 Kano nan ko homa ta ba wanda bai sani ta yi ba sanata ba shi to na shiga aka kama ni
domin Allah wannan bindiga ni dai ya ce yanzu zan gyaro mai ita ni kuma ban da hanyar da zan je inda zan je in gyaro ta
ya ce mun ba ta yi
ka tsohon soja ne
a'a
jami'in tsaro ne kai da
ni ba jami'in tsaro bane ni manomi ne
to amma ya aka yi ka alakantu da bindiga
wallahi ban taba ganin ta ba mun yi bayani da shi bai dauko ta ba ban san kallar ta ba
kai baka san illa dauka bindiga ba a matsayin kanon da ba jami'in tsaro ba
wallahi tallahi mai gida tsautsayi
komandan hukumar da yi a nan Kano Dr. Ibrahim Abdul ya maganti kan waɗannan al'amura
mun kama mutane guda hudu da bindiga waɗanda muna ganin cewa kamar ƴan fashi ne ko kuma ƴan ta'adda ne masu irin garkuwa da mutanen nan tunda mun kama mutane biyu da kokin wanda ake kira hodar iblis waɗannan mutanen za su je Saudiya ne
to sai mu ce Allah Ubangiji ya kyauta za mu je ga Ma'azu Musa Ibrahim wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
zagaye da mu akwai wasu muhimman abubuwa da suke dauke da sakonni masu matukar tasiri a cikin rayuwar mu na yau da kullum to sai dai da yawa daga cikin al'umma kan yi sakaci wajen yin watsi da kau da kai ga irin tasirin da irin waɗannan abubuwa suke da shi takardar kudin naira 5 da muke kashewa yau da kullum tana dauke da hoton wani mashahurin mutum wanda ya taka gagarumar rawa don ci gaban kasar mu Najeriya kuma manufar sanya wannan hoto nasa ita ce domin tunawa da irin gudunmuwa da ya bayar dan dorewar kasar a matsayin kasa daya al'umma daya to ko su al'ummar da aka yi hakan domin su za su iya fada mana sunan mutumin da hotonsa ke liƙe a jikin takardar kudin ta naira 5
akwai hoton sarkin Kano a duba
ba kai shi wallahi lalle akwai hoto a jikin naira 5 amma ban san nawaye ba
ban san sunan ne ba gaskiya
kawai ni tsakanin da kudin naira 5 kawai kace ni ya zan lura da sunan su ko wani abu hoton da ke liƙe a jikin naira 5 Aminu Kano ne
Alhaji Abubakar Tafa Balewa
mutala yake ko
a ba mutala ba wannan jikin naira 20 ne yake mutala
ban taba kula ma da hoton waye yake akai ba kawai tsakanin da itan zaro in kasu
hoton da yake cikin jikin naira 5 janar mutala
sai na diba ya ban ga sunan nashi ba
da karku ba din ma
eh duk da radio ba ga sunan shi
hoton da yake liga jikin naira 5 dan duje
to lalle fatar dijan din takardar naira 5 da kullun take hannunmu mun kasa fadan sunan mashahurin mutumin da hotonsa ke liƙe a ciki to ko wannan mutumi yana da suna kuma me ya matsayin da ya rike a Najeriya
sunana Kabiru Musa Jammaje shi wannan da yake jikin takardar naira 5 sunansa sa Abubakar Tafawa Balewa shine prime minister na Najeriya na farko ya zan prime minister a 1960 tunda ko ya san 1960 a lokacin Najeriya ta samu yanci kuma an sake zaben sa a 1964 an kashe shi kuma a 1966
to shi dai tarihi abu ne da ake adana shi dan aikewa da wani muhimmin sako zuwa ga ƴan baya da fatan al'ummar da ake yin hakan domin su za su rinka bibiyan tarihin domin su ma a bibiyi nasu sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda
an gaida Mu'azu kuma daga tabdijan din sai ofishin mu na kasuwanci
Ya zama, 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 ya
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu san canta dado don burge mai gida ina mata masu san kece raini a gidan biki ina mata masu san zama taurari wajen cabado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da galla galla atankofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chicken Baby Dolce Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several Leshika da materials, the suka dace da kwalliyar zamani, abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantonan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Lion Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantonan El Samat, da karamar riba muka dogara da neman albarka.
Kai ni kan yau naga ta kaina waya kullun sai ci min kuɗi take kamar gara na sai data dan shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zud an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce wai daga layin wayar da nake amfani da shi ne wai ina akan wani tsari ne na wata fasaha da ni ko sunan ta ma ban iya rikewa ba dan haka ni kan kawai na gaji
shakurin minka aboki na aika ta fara kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanonin sa mai suna yau da gobe communication MTN Data Fatina tare da hadin gwiwar company MTN
to aboki na kamar me da me wannan kamfanin suke yi ba ni insha
wannan kamfani shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai karfin network sannan kuma suna register line wato idan ka siya nan take sai ai maka register
to ko shine naji abokin karatu na mutaka yana ta kokarin wayar min da kai akan sa amma na kitsawa in saurare shi har ma yake ce min kamfanin sai shahara wajen dawo muku da lambobin ku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK Retriever har ma ya kara da cewa kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G haka kuma suna yin swapping din layukan waya da saida katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU wato wanda zaka bada lamba nan take a tura maka
kamfanin yana saida data don shiga yanar gizo ga masu bukata sannan ya kawo muku tsarin testilin mai farin jini
sannan kuma bugu da kari wannan kamfani yana yin sim upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G 3G zuwa matakin 4G wanda zai baka damar yin browsing cikin sauri ba tare da bata lokaci ba.
A ina zan samu wannan mashahurin company?
Zaka same su ne a opposite tashar rijiyar Zaki, kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila opposite su mai lamba 416 kan titin Gwanzaro dake kanan Dabo. Ko ka tuntube su ta lambobin wayoyin su kamar haka:
0803 02 0776 ko kuma 0803 02 0779.
Yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
Anan kuma mutumin nan ne da muka ba ku labarin cewa wata tsohuwa mai shekaru sama da 100 a duniya ta garzaya kungiyar kare haƙƙin dan adam ta yi korafin cewa yana jigarta har ma kuma zai tashe ta daga gidanta baya ga wata gona da ta ce ta jinginar masa shi kuma ƙarshe ya ce siyar masa tai to a wannan karan da kungiyar ta kare haƙƙin dan adam ta gayyato wannan mutumi shi da daga cin ƙauyen sa na Dan Isa dake karamar hukumar Rimin Gado inda a zantawar mu da shugaban kungiyar Alhaji Muhammad Bello Gadan Kaya yake cewa mutumin ya zo da wasu takardu waɗanda suke zargin akwai coge da lam'a a ciki
akwai takardun ciniki akwai takardun da aka ce na kotu a ka'idar kotu ko a ka'idar boko duk inda kai gyara ko banki ka je za ka karbi cewa duk inda aka ga ka ja layi ka gyara to sai kai signature akai to kuma mun ga ba wannan signature
gyara
gyara muka gani kuma shine ma muke neman ayar tambaya akai to shine muke so zamu je mu je a tabbatar da komai a baje komai a faifai sannan sai mu san matakin da zamu dauka gaba
wai a baya kun ce akwai batun cin zarafinta da eh kuma ba za ku bari ba za ku bi mata kadu a wannan matsayi ake yanzu
a wannan muna nan akai kuma Allah da zamu bi mata haƙin ta muna so a gama da wannan na farko na gado sannan kuma wancan sabuwar ƙara zamu shigar akai
to shi ma dai wannan mutumi mun zanta da shi inda yace shi fa ya tayaro da tsohuwar ƙayar baya ne saboda ta zo da agola kuma ta ce sai agolan yayi gini a cikin gidan babansu
abin da yasa da fara ta da kayar baya ba dan gidan mu ba ba jinin gidan mu ba kawai sai aka zo za a yi masa daki a gidan mu bangaren raban jikokin ta ga can shiga gidan sai kawai za ta kama gini ba magana sa hannu ai ciniki ne ake irin na karkara inda aka samu shedu irin na karkara haka ake
ba sa hannun ta kurin sai ai ciniki
sai da sa hannun ta mana tunda ta wakilta a sayar mata ma da kuma ita a gurin aka sayar
to ai a takardar ni da ido na ya gane min ban ga sa hannun ta ba kuma ban ga sa hannun wakilan ta ba kuma shedu da na gani kawai sunayen su naga an rubuta su ma ban ga sa hannun su ba a ce ciniki zai yi da haka
eh haka ne su aka yi cinikin da su saboda haka mu a can karkara haka shedar take
to sai mu ce Allah ubangiji ya kyauta amu kuma duk abin da hakuri bai bada shi ba masu iya magana suka ce rashin sama ba zai bayar ba kamar dai yadda a iya cewa rashin hakurin wasu masu bin bashi ya jefa wata mai nakuda cikin halin tsaka mai wuya inda saboda tsabar tsananin bin bashin yasa ta fara haihuwa a bayan babur karshe ta yi hijira ita da sabon jaririn da ta haifa daga jihar Katsina zuwa Kano ta kuma fada hannun hukumar Hizba matar dai bashi ne ya shiga tsakanin ta da wasu mutane uku a can jihar Katsina inda suka matsa mata sai ta biya ita kuma ba ta da yadda za ta yi ga tsohon ciki yana damunta haka dai suka yi ta faman bibiyar ta kuma abun ka da loko irin na karkara sai suka zo da babura aka kama ta daidai lokacin da nakudar take shirin tufke ta amma a haka suka goya ta a baburin tana hawa kuma sai faya ta fashe alamun sallama haihuwa ta zo gab kowane lokaci daga sannan haka dai tilas ba hakuri ba suka hakura suka sauke ta ta haifa sabon jariri tana kuma kammalawa sai suka ce mata to fa sai sun tafi ita kuma ta ga babu sarki sai Allah zakara ya bata sa'a da sanyin asuba ta dauko danyen jaririn ta yo hijira zuwa Kano kuma bayan ta fada hannun hukumar Hizba sai ta ci gaba da wankan jegon nata a Hizba har ma muka zanta da ita jim kadan bayan da ta fito da kawan kan jewa
ba na bane ba na mutane a can suke garo dan tittiri ba mutum ɗaya bane mutum uku ɗaya macen biyu ma ko ne ka yake ba ni na siya in bashi kuɗin shafin haihu ina can sun ji za su tafi da ni ina can gidan da la farko ma da na ce musu ba ni lahiya ba su yarda ba sai da suka ga alama ta haihu sannan suka hakuri kwana na ɗaya
to yanzu ina jaririn mutum ce ko namiji
namijin
yana yi
ga shi nan baya
Ahmad Tijjani bi ma'azide shine shugaban sashen mayar da mutane garuruwansa a hukumar Taizba ya ce sun kammala shiri tsaf su da kungiyar Katsinawa mazauna Kano waɗanda za su dauke ta har zuwa fadar mahukunta can a birnin Katsina domin dai a warware matsalar a gaban mahukuntan sai dai fa ya ce yana fama da mura gashi babu shayin citta a kusa dan haka muryar sai dai hakuri
bangaren mata suna bata kulawa yadda suna samun dan ruwan zafi yana mata wanka da kuma abinci ana mata yadda ya kamata
to da wankan da ganye kuke mata wance ku
daga yadda take ake mata ga waje nan da tukunya da komai bangaren mata nan suke mata dafa ta yi wanka
batun cibiyar jaririn
an sa mata magani an babbata kayan sawa da wani kulawa da ta kamata ana yi mata yi kokari mun kirawo shugabannin Katsinawa mazauna Kano wanda su da wasu abubuwan mun samu irin wannan mutanen su da shauran kungiyoyi ko kabilu mukan nemi irin mutanen su tunda abu ne wanda ya shafi wata jiha ba nan jiha Kano sun zo sun tattauna da ita sun ji matsalolin ta kuma sun yi tsarin cewa za su dauke ta zuwa can Katsina a kai ta fadar sarki domin tattauna wannan matsala ta da duba kuma su ga ya za su yi su warware wannan matsala da kuma daukar mataki a gaba saboda ko da wasu za su shiga irin wannan yanayi
to gabanin mu kawo muku wannan rahoto dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya a shafinmu na Facebook inda al'umma bila adadin suka bibiye shi wasu kuma daga ciki suka bayyana ra'ayoyinsa a kai inda Alhassan Arsenal kofar ruwa yake cewa tashin hankali Allah ya kawo mata mafita shi kuwa Muhammad Ustaz da Hafsat Muhammad cewa suka yi Allah ya kyauta Zaid Abubakar Khalid kuwa cewa yayi turkash Allah ya kare mu daga sharrin talauci da magoya bayansa shi kuwa Haruna na Lado kanki ya Katsina cewa yayi Allah ya raba mu da talauciya injiniya Ali Kwapanch cewa yayi ikon Allah kenan a ra'ayin muttaka Muhammad Sunusu kuwa cewa yake aikuwa ta kafa sabon tarihi next level za mu karkare da ra'ayin Nasir Kura ba dan sun kare ba sai dan saboda halin lokaci inda yake cewa Allah ya yaye mata ya kuma kawo mata sauki a mu kuma kar ku manta kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ali FM Kano 88.5 domin dai ganin irin labaran da muke sanyawa gabanin kawo wannan shiri har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kansu kuma ku je shafin mu na internet www.dalfmkano.com domin ku saurari shirin dungurungun kuma tashar tamu kai tsaye baki daya ko kuma shafin TuneIn da Streamer Radio Live Online Radio da Online Radio Box Africa Radios har ma da live from Niger kuma baki daya duba da lokaci za mu karkare a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum.